Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Ja masu jimu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowane mako. To a wannan makon kasuwa a kai miki dole ta kawo ziyara a birnin Benin na jihar Edo, inda na ziyarci wata kasuwa da ake hada-hadar sayar da kayayyakin amfanin gona wanda suka shafi tumatur, albasa, tattasai da dai sauransu. Ita dai wannan kasuwa tana tsakiyar birnin Benin na jihar Edo, kuma yanzu haka ina tare da shugabannin wannan kasuwa.
To sunana Haruna Abubakar, ni ne wato mai sasanci idan wata matsala ta samu a wannan kasuwa.
Ya wannan kasuwanci misali kamar yanzu ga albasa na gani, kamar nawa ake sai da shi wannan dan karamin kwando da na gani na albasa, ga kwando mai girma, ga madadi, kamar ya zaka bayanin farashin nasu?
Eh to yanzu wannan kwandunan dai ya da kaga an gyara su haka, ana kyargawa ne, akwai ta guda 3 naira 50, akwai ta guda 5 naira 50, akwai ta guda 6 naira 50, yanna akwai wata roba da ake aunawa wadda ana sai da ita 700,000, ya danganta da shi wanda ya sai buhu ya kasa zai ganin cewa zai iya sai ya samu wani abu a ciki.
Can wancan bangaren naga tumatur shi ma gashi an kasa wato kwanduna kwanduna, kamar shi ya ake sai da tumatur.
Eh shi ma waɗannan sun sai kwando ne, mutum zai zo ya sai kwando sai ya nemi robobi ya sheda ya ci gaba da saisuwa, akwai na 1,000, akwai na 2,000, akwai na 500, yadda dai zai saidawa ya samu wani abu a cikin wato kwandon da ya saya.
Kamar ya dangantaka ku take da su yan jihar nan da kuke gudanar da wannan kasuwanci a garin su?
Eh to jihar Edo gaskiya ba mu da wata matsala, mu ba mu da wata matsala da jihar Edo a bangaren kasuwancin mu.
To su al'ummar jihar Edo?
O al'ummar jihar Edo su ma ba su da wata matsala, saboda doka ce ta gwamnati in ta zo.
Kuna da kyakkyawan hulɗa da su game da saye da sayarwa kenan?
Muna da kyakkyawar dangantaka da mu da su tsakanin saye da sayarwa, ba mu da matsala.
To ga wani bangare kuma naga irin wannan dankali ne na Hausa wanda ake nomawa, watakila nan ma akwai shi daga arewacin Najeriya, kamar ina bayani akan wannan dankali?
Eh shi ma dankalin ana kawo motocin dankali a sauki, mai bukatar dankali zai saya, mai bukatar tarugu zai zo ya saya, mai bukatar tattashe, hatta da masara danya ana karyowa daga arewa duruta a cikin buhu a zo a sauke nan kasuwa, kuma masaya su zo kowa ya saya ya je neman abincin sa.
Allah bai bari mu samu sunanka?
Sunana Alhaji Muhammad Fanga Tomato Market Aduwawa, auditor ne ni mai binciken kasuwa a nan.
To mai bincike a kasuwa, bari mu yi amfani da wannan damar mu ji shin ya wannan kasuwanci yake da kuke hada-hadar kaya musamman kayan gwari da ake daukowa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya zuwa nan, ya kasuwar take kuma ya kuke dauko kaya?
To kasuwar kasan ita sana'an gwari abu ne mai matsala, kuma abu ne mai sauki mai wahala, saboda muna dauko mota daga Kano, wani lokaci ana dauko ta zuwa nan zaka kai naira 100,000, 120,000, wani lokaci kuma 1,000 a zo nan a sauki, tana iya zuwa sama tana iya zuwa kasa. Sannan tumatirin wani lokaci gashi za mu kawo shi kaga ana sai da shi 12,000, wani lokaci 10,000, kai har 5,000 zaka zo da kuɗin ka samu, saboda haka shi wannan kasuwa na gwari baya da garantin farashi. Wannan shi
wani kalubale kuke fuskanta du?
Eh a duk dan gwari abin da shike bukata zuwa karfe 7 zuwa 8 in Allah ya datana nan in yallodo ta kaman daga Kano amma yanzu matsaloli da muka samu na yan sanda da sojoji akan hanya masu cin zarafin direbobin to a halin yanzu duk lokacin da direba yazo sai mu gode ma Allah tunda Allah ya kawo shi lafiya
menene kuke zargin jami'an tsaro na yi muku
ai ba maganan zargi abinda kake zargi abinda baka gani ba kowanne wuri ka tashi ka dan daga nan baka cin minti sai sai an wani ya tsare ka ya ce ka bashi in ba ka bashi ba kuma shi faka kai ce sai ka bashi
kin kai kara ga hukumomin da ya dace
ai har ma union muna da akan ire-iren waɗannan matsalolin anan Edo State kai muna da ma union na ƙasa akan wannan revenue da ake takura muna a ƙasar nan ba inda ba mu kai kukan mu ba amma har yanzu ba mu ci magalaba akan wannan al'amura
farashi kan haukan sauka kasuwa akai miki dole
to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar kayan gwari dake aduwawa a birnin Benin na jihar Edo dake tarayyar Najeriya kuma yanzu shirin zai ci gaba yanzu haka ga mota nan naga ana samfewa kuma ga wasu direbobi nan bari mu samu sunanka
sunana Haruna Kulu
to ga kayan ka dauko daga ina ka dauko su
daga Bubuci
dami dami ne
kubewa tattasai
daga can inda kake dauko kayan nan daga arewacin Najeriya kamar akwai wata matsala da kuke fuskanta
eh gaskiya muna samun matsaloli akan hanyo ta ma'aikata gaskiya suna ba mu ciwon kai dan gaskiya muna shan fama da ma wani ma haka zuciya ma kamar kace ma zaka ba aikin
kai kace ma'aikata kamar me kake nufi
yan sanda da sojoji haka takura muna gaskiya
wannan takura suke muku
suna karban muna kuɗi wani ma su ce mu faka
to me yasa kuke ba su kuɗi
to ya zani in suka ce mu faka mu ga mun dauko kayan gwari kuma so ake a sauke karfe 8 ko 6 na safe in ban matsa mun kawo ba kaga muwa za ta yafi kuɗin mu da muka dauko shi yasa dole him ba su kuɗi mun ci
to yanzu menene kiran ka ga hukumomin Najeriya kan wannan matsalar
kamar gwamnati gaskiya kin ta cire muna ma'aikata ne zamu ji dadin aikin mu
ba ganin zaman ma'aikata na da kyau saboda duba da harkar tsaro
eh inda san samu ne su yi ka zama a waje daya
to ga wani direba kuma shi ma ina tare da shi ya dauko kaya kamar ya sunanka
sunana Sabitu Sule
to me ka dauko
ni na dauko tumatir ne ta Zaria dutsen wai
kamar shi tumatir ne ya ake lodo shi da kuma misali akwai naji ɗayan direba yayi magana akan cewa akwai wa'adi idan an lodo ba a so ya kai wani lokaci bai so
ba eh gaskiya ne su wanda suke doro mana suna son Allah ya sauke mu lafiya sun doro mana kaman karfe 8 na dare wato sunan kasuwa karfe 7 ko 8 amma an ce ya huce haka kuma suna dan samun matsaloli akan kasuwancin su
kamar irin waɗannan motocin J5 ko misali kamar kuma akwai zargin da ake muku kuna wuce makadi da rawa wajen gudu komi dare ba ruwan ku da hanya
eh ai a da ne akai wannan saboda yanzu hanyar Najeriya ai ba ko ne bane yake riken da za ka tafiyar har da ta kamata ba te da zaka yi ka samu motan ka kace zaka tafi da ita ka kai adadin 100 ma ba zai yiwu ba saboda ramuka da shauran su sun yawa
kasuwanci da naga ana yi a yanzu a ita wannan kasuwa inda ake sayar da albasa da tumaturi
okay who dey here
nami
abi how much you dey say
this one dey sell am 20 naira
in case the first one buy the basket how much
okay basket 4000
yes okay how much you can sell am if you buy am 4000
make you go sell am 500 naira
500 naira
yes
you know too expensive okay yeah no. Price now
okay how much you want it
yeah I give you 15
the first 15
eh
the first 15
sell for me now you no good like that
no
okay what's of this small one with there
that one 35
okay be like only was there for here
yes
yeah, musa kasuwanci da ake dai wata yar jihar Edo ce ke magana yadda ake sayar da wato waɗannan kayayyaki da suka shafi albasa da tumatur take magana yadda za ta karba ta ce ta sara ita ma ta zo ta saida shine dai suke ta musaya da wani dan kasuwa ya sunanka
sunana Muhammad
to gashi kuna ta musayar kasuwanci menene kuka faɗa
to yau ne mun yi magana kan albasa ne ta tambaye ni nawa ake sayar da kunzo nake mata 4500 sai ce mini nawa ake girga nake muna sayarwa 6 naira 100 sai ce mini to ita idan ta saya ya za ta sayar nake mata idan ta saya za ta iya sayarwa 5 naira 100 sai ce gaskiya ba za ta iya saya haka nan ba ta yi makara idan ta ba su haka ne ta ba za ta samu komai ba
yau bari mu yi maka tambaya kamar kai da kake wannan kasuwanci a wannan jihar Edo kana daukowa ne daga arewacin Najeriya kamar wannan kasuwanci wani alfanu wani abu da yayi maka wanda kai ba za ka taba mantawa ba
gaskiya yayi min abubuwa da yawa wanda yake ba zan iya mantawa da shi saboda da cikin shi ne nake taya ina sha kuma dan haka kaga ba zan iya manta da abin da yayi min ba da shi
kuma ga kamar tashi kana da mata
kiya ban da mata kiya ina fatan ina aure a cikin wannan kasuwanci
kamar menene kalubalen wannan kasuwanci kudancin Najeriya misali ana cewa kayan gwari me ake nufi kamar kayan suna tashi aiki ne koko ana sayan samu
to gaskiya idan suka ruwa an suka rike su ana saurin samun matsala daga gare su gaskiya don saboda suna lalacewa sosai.
To ga mutane da wani da cijon kasuwa.
Sunana Umar Wabak. Lallai
ya batun tsaro yake a wannan kasuwa ta
tsaro kasuwa ki gabanni suna yin naci gurgudu. Insha Allah kuma muna goyon bayan su dari da dari.
Farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole.
Jama'a masu sauraron mu da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ya ce da ku mu kasance lafiya.
Kasuwa a kasar mu.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Joseph John Hayat, chairman na kungiyar Kristoci Rashid Jihar Kaduna. A yau cikin shirin mu na nasihar Lahadi zan so ne mu karanta littafin Matta sura 11 aya ta 28. Matta sura 11 aya 28 na cewa ku zo gare ni dukanku masu wahala masu fama da kaya, ni kuwa zan hutashe ku. Gagadi da Allah yake mana da safin nan shine, ko kuma gayata da Allah yake mana da safin nan shine mu zo gare shi mu huta. Allah ya san da wahalar da muke sha, Allah ya san da fama da muke ciki, Allah ya san da rashi da muke da shi, Allah ya san da talaucin da kasar mu ta shiga, Allah ya san da cutar da ya same mu a duniya, Allah ya san damuwa da muke fuskanta cikin iyali, damuwa na rashin abinci, damuwa na rashin samun kuɗi mu biya kuɗin makarantar yaran mu, damuwa na rashin kuɗi ma mu je asibiti. Shi yasa yake gayatar mu yana ce mu zo, domin in mun zo gare shi za mu huta. Allah ya san da ta ba mu da ƙarfin da zamu yake damuwoyin da muke fuskanta. Shi yana so ya taimake mu ya yake su, ya ba mu nasara, ya ba mu hutu. Amma ba zai mana wannan ba sai idan mu yi na'am da gayatar sa mun zo. Akwai da dama a cikin mu da mun riga mun guje Allah, mun yi nisa da Allah. To Allah yana ce mana mu zo gare shi mu masu nauyin kaya, mu masu wahala, zai ba mu hutu. Fata na da addu'a na shine a wannan Lahadi da kuma wannan mako dukan mu zamu matso kusa da Allah domin mu samu hutu daga wahalar mu kuma samu nasara ta rayuwa. Allah ya bishe mu, Allah ya ba mu nasara da kuma mu ba mu hutu mai nasara.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin tuma amin.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi, ga iska, ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi, ga kura, ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka. Majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yujin iska na huhu, duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura yazo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan, tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi. In sun ka kara matsewa shine yake sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar huka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari. Kuma duka wani abin da ya shahi a masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar, saboda mi? Saboda daga wata shida kamar kariyar da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahi samun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kariyar da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage. Kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna dan sha amma ba kwarai ba. Kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci, yanan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kadan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta, ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa. Tana
akan gani wani lokaci kamar yara yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka, kirji ya rike, hanci ba sa iya lumfashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga. Ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa. Inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi, kamar kuma an rihe fenetir, an rihe tagogi, an tsaye da fanka, an tsaye da climatizer. Kuma su kankansu yaran kamar da an haiho su an sa wasu raga, an goge musu jikinsu, kuma an rihe su, an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta warin har ta biyu kalma a ma musu wani wanka kwa. Ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan.
Tuko
ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka. Kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa, kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka. Ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki, saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwalwashi ba ta da ƙarhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsalar lumfashi da an haihe su. Kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar numfashi saboda kwalwar shi bata sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rishin mataki da yake haddasa irin wannan abun kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaihe shi ya kamata an sa shi ga nonon uwar shi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya tinko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwar shi gumin nan na uwar shi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwar shi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa
wani irin magani ne ya kamata amma yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu
kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka doko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumhashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya halaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injojin na iska na huhu sun kamatse yana iya sa yaro ya rasa samun iska haihuwar na abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a riye shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ba ya karhin jiki ka riye yaranka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahi ka sumbula shi cikin ruwan sanyi koko ka bari har marice ya makara iska ya fara bugawa kuma ka je wa yaro cikin ruwa
a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin Julie Leathers Gresham ni ke Aisha Tisle mu kasance cikin koshin lafiya
Jeffy, the one that they are, 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 the one that they are,
Ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.